بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace ga da 7 ga watan Rabiul Awwal a wannan shekara ta 1426 bayan hijira, wanda kuma shine yammaci na 16 ga watan 4 shekara ta 2005 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 71. Idan ba mantawa babin da muke ciki shine babul qana'ati wal afaq wal iktisadi fil ma'isha wal infaqi wa dhamm as-su'ali min ghairi darura. Babin da yake magana dangane da al qana'a wa darruci wal afaq da kame kai, wal iktisadi fil ma'isha da daukan salo na tsakatsakiya wajen rayuwa, wal infaqi da kuma ciyaswa, wa dhamm as-su'al da kuma zargin mai roko ko mai bara ko mai tambaya, min ghairi darura ba tare da larura ba. Wannan shine babin da muke ciki. Hadisin karshe da muka tsaya a kansa darasin da ya gabata shine hadisin Amr bin Taglib. Yau kuma za mu tashi akan hadisin Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu. Wa an Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وانا حديثي انكر فوش دقا حكيم ابن هزام الله سكاري الداء قريش ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال lalle manzon Allah tsira da aminci ta tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, hannun sama shine mafi alkhairi sama da hannun ƙasa. Wabda biman ta'ul, kafara da wanda kake ciyarwa kafin wanda baka ciyar da shi, kafara da wanda dole ne akan ka ciyar da shi, matanka da ƴaƴanka da mahaifanka da suka gajiya kafin wani ba su ba. Wa khairu sadaqati an zahari ghinan, mafificiyar sadaka ita ce sadakar da aka yi ta bayan an wadata. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allahu azza wajal, dukan wanda ya nemi kame kai, dukan wanda ya nemi ya koyi kame kai, ya mayar da kame kai halinsa da tabi'arsa, yu'iffahu Allah, to sai Allah ya taimake shi ya sa shi mai kame kai. Wa man yastaghni, dukan wanda ya nemi ya koyawa kansa wadatar zuci bayan da baya da ita, ya gunihillah, to sai Allah ya koya ya ɗabi'antar da shi akan wadatar zuci. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi. Dauki jumlar farko a cikin hadisin, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Lafazin al-yadu hannu, wanda mu a Hausa hannu namiji ne, amma a Larabci hannu mace ce. Da haka sai aka ce al-yadul ulya, domin al-ulya wato tasniya ne na al-ali ko al-a'la. Al-a'la wato idan abu namiji ke, al-ulya idan mace ke, an gane ku? Al-asfal idan abu namiji ke, as-sufla idan abu mace ne ke. Da haka nan gurin al-yadul ulya, in ka zo fassara sai ka ce hannun sama khairun min al-yadis sufla, shi fa al-khairi sama da hannu na ƙarshen ƙasa. Dai idan ba za ka ce ba hannun sama ita ce mafi soyuwa a wajen Allah sama da hannun da take ƙasa, sai Bahaushe ya ji ba wai, duk da cewa su a Larabci haka ne. Ina fata an fahimci wannan bayanin. To dan haka dai abinda ake nufi da al-yadul ulya hannun da ke bayarwa, sannan al-yadis sufla hannun da yake mai yake karba. To cikin waɗannan hannaye guda biyu Allah ya fi kaunar mai bayarwa sama da mai karba. Ko da nan kadai aka tsaya ashe ka zama mai karba ba shi da ke tabbatar da falala da matsayinka a wajen Allah ba, a'a ka zama mai bayarwa shi ne ke nuna falalarka da matsayinka a wajen Allah. Kaga ko maloki ai karba yake bayarwa, kaga ko mabarati a karba yake dan maula ma karba yake ba bayarwa yake ba wa buda bi man ta'ul idan ka tashi kudi kashe kudi sai ka fara da wanda dole ne ka ciyar da shi lafazin al'aulu wato ciye su wake nan ko daukar nauyi akan ce ala iyana ya dauki nauyin iyalin sa kenan an fahimta ko zalika adana Allah ta'ulu wato in dai zaka fara yin wani abu na kyauta ko zaka fara wani abu na sadaka to zaka yi sadakan nan ne bayan ka gamsar da wanda dole ne ka gamsar da shi matanka ƴaƴanka iyayenka da suka gajiya da dukkan wanda yake wajibi ne ciyar da shi to abin da ya tsoro akan wannan to shine zaka baiwa sauran mutane kyauta amma bayan da amfani kai kyauta kai sadaka a waje a gidanka kuma an kwana da yawa wannan ba baya nuna tsoron Allah baya nuna takawa baya nuna sanin ya kamata da haka manzo Allah ce duk na tun sadakar ka ne wa bada biman ta'ulu sai in wannan ya kare ne sannan ma sannan sai ka tsora abin idan an samu rara sai ka ciyar da wanda ba wajibi bane ciyar da shi daga cikin mutane gurgudan kusancin kowa da kake shi yasa ubangiji ta Allah ce wa yas'alunaka madha yunfiqun sai Allah ce qul lil'afwu suna tambayar ka me za su ciyar daga cikin dukiyarsu duka za su dauka su bayar rabi za su dauka sai Allah ce qul lil'afwu ka ce da su rarar dukiya ake bayarwa ba a bayarwa daga ƙarshen bayan dukiya sai rara rara kuma shi ne abin da ya karu akan mai akan bukata ta dole akan bukatar gidanka da iyalinka da matanka da ƴaƴanka abin da ya doro akan wannan shine al'afu rara al-fadil ko al-fadl wato rara kenan to daga cikin sa ne zaka yi sadaka amma baka ciyar da iyalinka ba ai ba maganar kai sadaka a wajen wa khairu sadaqati an zahiri ginan mafi alheri sadaka ita ce sadakar da aka yi bayan an wadata anan ba a nufin bayan an zama mai kudi a abin da ake nufi bayan an wadatar da wanda dole ne a wadatar da shi an wadatar da shi abin da yake laruran rayuwa dole wajen ci da sha da sutura to abin da ya karu akan wannan daga shi dai ake yin sadaka wa man yasta'fi fi rifahullah wa man yastaghni ibnullah al-istifaf shine da baka da iffa baka da kame kai kana da hadama kana da zalama amma sai ka zo kana koyan kame kai din har ka iya to in dai ka sa hanya ka kama hanyar yadda zaka koyi kame kai to sai Allah ya mayar da kame kai ya zama dabiyarka da baka da wadatar zuci sai ka zo kana kokarin koyan wadatar zuci to in ka sa niyya akan haka sai Allah ya mayar da wadatar zuci ta zanto dabiyarka ka zanto mai kana'a mai yarda da kanka dan bayan ko da baka kake ba ashe kenan hanyoyi na alkhairi koyo ake tun ba iya ba fara iya dan farko abin idan baka iya ba za ka akwai wahalaka amma za ka dan rika nuna kai ma haka kake to da haka sai ka zama haka ina fata an bayyana kaga ai ba haka kake ba amma kake dan nunawa ne kana dan nuna kame kai bayan ko ba wani kame kai da kake da shi amma da haka idan kana yi da kyakkyawan niyya sai Allah ya mayar da abin ya zama dabi'arka shine ma'anar dai wannan hadisi wallahi a'lam to kaga hadisin yana da alaka da babin da muke ciki kenan ko متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم اكثر ما لا يتي لفظ wannan lafazin bukhari kenan amma lafazin muslim ya rawaito hadisin takaitacce ne ya zama mafi takaituwa sama da wannan bai kai wannan tsawo ba wa abi sufyana sakhr ibn harb radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tulhifu fil mas'alati فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته رواه مسلم وانا حديث عن كرقه أبو سفيان أبو سفيان شين صخر ابن حرب رضي الله عنه وشين سلطان وتكاغا وانا يتلقى سكين وانا نسكى شهر دا لكني يسسمى دمي sama da sunayensu ina fata an fahimta yanzu Abu Sufyan ya fi shahara da wannan Abu Sufyan din sama da ake Sakhr ibn Harb kamar Abu Bakr Siddiq ya fi shahara da wannan sunan sama da sunansa wanda shine Abdullahi an fahimta ku da dai sauransu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la tulhifu fil mas'ala kada ku rinka nacewa a wajen tambaya shine ma'ana la yas'alu an-nasa الحاف الالحاف شنو ناس tambaya yau, gobe ka saki tambaya, jibi ka saki tambaya, za ka kosa da kai, kar ka kosa wajen tambaya. Ma'ana kar ka mai da tambaya ta zanto sana'arka, kar ka mai da bara ta zama sana'arka, maula ta zama sana'arka. Larura ta faru ka roƙa so daya, an taimake ka, ka samu abin da zaka toshe buƙatar ka shikenan kar ka saki. Amma ka mai da abin kullun kullun, fa za Allah ce kar ku yi haka. Fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum shay'an. Yace wallahi ba ɗayan ku da zai tambaye ni wani abu. Fa tukhrija lahu mas'alatuhu minni shay'an. Tambayarsa ta zaƙulo wani abu daga wajena in bashi shi, wa anna lahu karihun, ina kin bashi. Amma saboda ya nace da roƙo da tambaya har na bashi. Kasa ko wanda in suka fara zalamar maula har sai ka bayar ko baka yi niyya ba. Dan dai kai ma ka bayar ka huta. Fa yubaraka lahu fima ataituhu. Ba inda za a yi mutum ya haka sannan a sanya masa albarka cikin abin da na bashi. Allah ba zai sanya masa albarka ba. Kaga abin da manzon Allah ya ce da sahabbai shi. Da kyautar manzon Allah, da kyautar wani wanda ba manzon Allah ba, wace kyauta ce aka fi tsammanin samun albarka a cikinta? Ta manzon Allah. Tare da haka idan ka nace ya baka to ya ce ba za a samu albarka ba. To ta fito daga hannu mai albarka ma an ce ba za a samu albarka ba. Ina kuma idan ta fito daga wani hannun da kila wakala ne ko da albarka ko babu? Kun babu yau da. A sai kenan duk wanda zai nace wajen yayi ta roƙon mutane abu, to Allah ba zai samu albarka ba cikin abu. Sai kaga gashi a wadace amma kuma a cikin halin talauci, ga kuɗi amma kuma a cikin halin talauci da kaskanci, dan ba da Allah samu albarka ciki. Allah tsare a ce wannan kadai ya isa ya sa wato ainihin mu ɗaukar roƙo ba sana'a ba ce, sannan bara da maula ba sana'a ba ce. Gashi manzon Allah zai bayar ba yana ki, baya son ya bayar din dan yana ganin wannan bai cancanta bashi ba, amma ya nace shi ko baya son yi ruwa sallallahu alaihi wasallam. Sai ya bayar saboda janibi na makarimul akhlaq. In ka bayar saboda janibi makarimul akhlaq kana fara ka samu lada, sai dai kasancewa zaka samu lada ba shi kinin shi kuma za a sanya masa albarka a ciki ba, saboda ba wanda ake so kai wa dace sai Allah, sai mai jimurin naci. Amma duk dan adam idan kai masa naci zaka kace shi. Shi yasa asalin roko din Ubangiji baya son ka roki kowa sai shi, dan duk wanda zaka roka ba Allah ba, kai ɗaya kai biyu zaka gajiyar da shi. Amma Ubangiji subhanahu wataala ko baya gajiya, shi cewa ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashkurun. Manzo Allah kuma ya faɗa cikin hadisi ya ce man lam yas'alillaha yadhab alayhi, wanda baya roƙon Allah to Allah na fushi da shi. Allah ya fi son bawa mai roƙonsa, baya son bawan da baya roƙonsa, dan rashin roƙonsa na nuna girman kai da jin kai ka wadata. Amma roƙonsa na nuna cewa kana nuna wa Ubangiji kai fakiri ne, mabukaci ne zuwa gare shi. To wanda wannan dama shi ne ya dace da kowane bawa ya zanto fakiri. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yashayyuhukum yadul fakir jadid. Yasa da miki kuma ke cewa Allahu yadhabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yadhabu. Ubangiji ta'ala na fushi idan ka kiro kansa, amma dan adam ku lokacin da ka roke shi ne yake fushi da kai. Wa an abi abdurrahman عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. أنكر قوة هذه السيدة قبابا عبد الرحمن شين عوف بن مالك الأشجعي الله شكاري الدعاء قريش يتي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كسن شيء أول من ذن الله تسعة موترة أو ثمانية كوتك أو سبعة كوبك. Yana shakka ko dai wannan adadin ko wannan adadin, mu yanzu ba yawan adadin ya dame mu ba, me ya faru a wajen tunda dai ga haddace me ya faru, dan ka manta adadin wannan ba zai cutar ba ko ba haka ba. Fa qala, sai manzo Allah ya ce ala tubayyi'una rasulullah, shin ba za ku yi wa manzo Allah mubaya'a ba? Mubaya'a shi ne yarjejeniya da shi kan cewa za ku yi masa da'a bisa ga ka'idoji da zai gindaya ya shi faɗa muku da shuruɗa da zai bayar na yin da'a din. Wa kunna hadisi ahadin bi bai'a, dama ba mu bude dai dai masa mubaya'a din ba. Fa kullu na sai muka ce da shi kad baya'a naka ya rasulullah, ya ai tuntun mun riga mun yi mubaya'a, wata sabuwa ake so mu maimaita? Summa kala, sannan manzon Allah ya kuma cewa ala tubayi'una rasulullah, kin ba za ku yi wa manzon Allah mubaya'a ba? فبسطنا أيدينا وقلنا sai muka mika hannayenmu muka shimfida hannayenmu muka mika masa hannu wa kulna muka ce kad bay'anaka ya rasulullah da tan mun riga mun ma mubay'a fa alama nubay'uka akan me zamu sake muka mubay'a yanzu wani sabon abin ne wanda a da da muka yi mubay'a baka ambace shi ba yanzu kake so mu jaddada mubay'a dan ka fada mana shi fa alama abisa ga me nubay'uka zamu sake muka mubay'a قال سيما ذا التي الا انت عبد الله ولا تشركوا به شيئا بس كو يدا cewa zaku goda ta mu Allah ba zaku hada shi da wani ba ba shirka wa salawat al khams ku yadda salloli guda biyar ayi ne wa tuti'u ku yadda zaku yi da'a da'a cikin abinda na umarce ku ko na hane ku wa asarra kalimatul khafiyya sai manzo Allah ya sirranta wata kalma boyayya wanda bai fade ta ba irin yadda ya fata sauran wannan kalmar ita ce wala tasalu an-nasa shay'a kada ku tambayi mutane komai kada ku roki mutane komai kaji fa yadda manzon Allah ya mubaya da su kan kalmar shahada akan sallah akan da'a haka ya mubaya da su akan kasi ne kasi roko kasi bara kasi maula kasi tumasanci haka manzon Allah shin fada musu kaida aw ibn malik yace fa laqad ra'aytu ba'd ulaika an-nafar wallahi naga wani sashi na wadannan mutane da suka yi mubay'a da manzon Allah bisa ga wannan ka'ida yasqutu sawtu ahadihim bulalar ɗaya daga cikin su zata fado yana haye akan dabba fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu baya roƙon wani cewa mai ƙon bulala ta sai ya sauko da kansa ya dauka saboda ya fahimci da manzo Allah cewa Allah tasalu an-nasa shay'a kar ku roki mutane komai to komai din nan ya shiga cikin komai ba sai kudi ba ba sai taimakon abinci ba ba sai taimakon sutura ba ba sai kudin magani ba daidai da mai komun bulala yana ganin ya shiga cikin abin da suke mubay'a da manzo Allah ba za su ce a bi ko musu ba sai dai ya so ko ya zo ya sauka da kansa sai kar kai mamaki idan sahabbai suka zama manyan mutane suka zanto jarumai suka gina duniya suka gina lahira tun daga nan gidan duniya suka samu izza suka samu daukaka da buwaya sannan kake mamaki idan kaga mun zama kaskantattu wulakantattu saboda mun yi kama da su ne ta baka amma mun yi nesa da su ta hanyar aiki ammal khiyamu fa innaha ka khiyamihim wa ara nisa alhayyi ghayri nisa'ik in kaga bukkokin ka ce dubbukokin irin nasu ne amma waɗanda ke cikin bukkokin ba su ne irin na dadin ba in ka ji kalmar shahada radam ka ce irin ta sahabbai ce amma in ka ga masu furta kalmar shahada a kasuwa a wurin aiki a zaman su to zaka san cewa sun sha bamban da wadancan haka kenan dole sai mun maimaita wancan tarihi mai nagarta mai kima na musulunci mu zama masu izza mu zanto masu izza ta musulunci buwaya ta musulunci mu zanto masu wadata da danka dandan da Allah ya ba mu ba ma rainawa mu zanto masu kokarin kwazo da neman na kai sama da mu dogara ga wani yayi mana kaza har mu rinka jin haushi dan me bai yi mana ba wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi banjo a to shi kenan a wata ruwa yake wa wata sama wata tiyu a wata riwaya anan gurin ya take ta akan wata tiyu kadai wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi wa ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta yalqa allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin wannan hadisi an karbo shi daga abdullahi dan umar allah shi kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tazalu almas'alatu bi ahadikum roko ba zai gushe ba ga dayanku hatta yalqa Allah ta'ala har sai ya gamu da Allah a gobe kiyama wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmin a fuskarsa babu koda tsokan nama daya zai tashi da busasshiyar fuska kwarangul din fuska saboda roko wato wannan ita ce alamar yan maula a ranar tashin kiyama za ka gamsu tashi fuskarsa babu tsokan nama ko daya alamar mabarata alamar maroka kenan a ranar tashin kiyama Allah tsare wannan hadisi mun tafakkun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito. Al-muz'atu a cikin larabci mai ake nufi da al-muz'a bi dhamm al-mim, mim din kai mata dhamma wa iskan az-zai, zaira din kai mata wasali, wa bil 'ain al-muhmala da 'ain wadda ba ta dubo a sama, abinda ake nufi al-qita'atu yanki, yanki na abu. Laysa fi wajhi fi muz'atu lamin, babu koda yankin nama daya, koda nama gurgudan yanka daya a fuskar sa babu. Haka mutum zai tashi alamar cewa shi a nan gidan duniya maroki ne ko dan mawala ne. Wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala wa huwa ala al-minbar. Wa anhu an karbo daga shi Abdullahi da Umar. Anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, yace manzo Allah tana da mutum tabbata da rashi ya fada wa huwa ala al-minbar, a lokacin yana kan minbari. Wa dhakara sadaqa, ya ambaci sadaqa, ladan da ke cikin sadaqa. Wa ta'affufa, sai kuma ya ambaci kame kai anil mas'alati, wajen barin roƙo. Mutum ya kame kai sai da baya roƙon mutane, dan manzo Allah ya faɗa wannan akan minbari. Sai kuma yace bi al yadul ulya khairun min al yadis sufla, wal yadul ulya hiya al munfiqa, was sufla hiya as sa'ila. Muttafaqun alayhi. Manzo Allah yace hannun sama wanda yake madaukaki shine mafi alkhairi sama da hannun kasa wanda yake makaskanci kenan. Walayatul ulya hiya al-munfiqa, hannun sama mai ciyarwa kenan. Walayatul sufla hiya as-sa'ila, hannun kasa mai roƙo kenan. To Allah ya fi son mai bayarwa sama da mai roƙo kenan. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Hadisi na gaba. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة أن الله سكاري تأغلي شيء من ذن الله ياتي من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. من ذن الله ياتي من سأل الناس تكثرا وان دي كيرو قم تاني دي يوي تدو كيسا باوي بابو تتساي كيرو قوبا a ya mai da abin sana'a da shi zai yawaita dukiya, da shi zai tara kuɗi, ya sai gida ko ya sai mota ko ya yi kaza, abin ya mai da shi sana'a. Fa inna ma yas'alu jamra, to ya tabbatar kawai yana roƙon mutane garwashin wuta ne. Fal yastaqilla, dan haka sai ya roƙi dan kadan, aw yastaksir, ko ya roƙa da yawa gurgurdan yadda ya ga shi zai masa, sai ya zaba garwashin wuta ko dan kadan ne mai amfani sa. To wannan sana'a zanto da yawa, wannan ƙarshen razanarsuwa da firgitarsuwa kenan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.
Kar makalla kamar mutane wannan gwamnati da suke baya ko su yi wannan makalla dan gaba ko wani kasashe ko din ka suka tsari a sake ba ka yi wannan.
Ban gane ba, kamar yaya?
Kamar irin wannan takardar da ake bayarwa.
Wasu irin takardar?
Irin takardar a kesa ce ta kawo wani NPO. NPO.
Ma'ana wanda yake da dan uwa a cikin manyan kusoshin gwamnati, sai dan uwansa ya rika masa hanya, yace ya rika zuwa lokaci kaza ana bashi kwangila, idan aka bashi ta kwangila sai sai da su gobe, idan kuma kudin sun kare sai ki dawo. Sai kike nufi to me kike tambaye, me kike nufi a ciki? Kwangila a matsayin sana'a, idan mutum ya zanto sana'a sa ce yin kwangila, wannan babu laifi. Ma'ana yana da kamfani ne yin kwangila, zai rika yin gini, a zai rika supplying don waɗansu kayayyaki da ake da bukata, wannan babu laifi. Amma wanda ba dan kwangila ba, ya je dan ya san jami'in gwamnati a ba shi takarda ta kwangila, shi kuma sai ya sayar da ita, wannan kuma daban. Amma idan mutum aikinsa ne zai iya yi, wannan haka aka fi so. A takaice dai ba ta shafi wannan karatun ba. Wa an samura tabil jundubin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innal mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Wani hadisi an karɓo shi daga Samura ibn Jundub, Allah shi kare ta a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace innal mas'alata kaddun, wato tambaya ko roko da kake ji daga ni kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu ya kushi ne da dan adam ke ya kushin fuskar sa da shi wato duk lokacin da kai roko an baka ko ba aka baka ba kamar hannunka da farata kaya kushi fuskar ka ne gobe ka sake roko ka sake ya kusan fuskar ka kaga da hakan haka mutum zai karce fuskar ba na ba ko daya da shi da shi soyayya da ya tambaya din kenan soyayya da ya karce fuskar ya tabbatar da hadisin fara illa an yas'ala ar-rajulu sultanan sai fa idan mai roƙon zai roki shugaba ne a gwamnati aw fi amrin la budda minhu ko cikin wani lamarin da babu makawa a kansa sai ya zai roki shugaba a gwamnati shine malamai suka ce kamar mutum ya samu kansa cikin wata larura sai zai roki shugaba a gwamnati dan ya bashi wani abu daidai da zai fitar da shi daga cikin wannan larura a kamar mutum yana cikin talakawa da suka cancanci zakka ya shiga inna masarakatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina ko ajin farko ko na biyu ko duka ajujuwa dira ce ko da kai ba zai yiwu mutum ya zanto dira cikin aji ta kwanta amma dai ya shiga dai wani bangare yana cikin al fuqara yana cikin al masakin kila yana cikin al mal nafati qulubuhum kila yana cikin abna'us sabili shi ya zama wannan to wannan sai je wajen shugaba cewa daga baitul mali a dauki wani abu na zakka a bashi ko daga kudin zakka a sa na to wannan shi ne illa an yas'ala ar-rajulu sultana wannan idan ka je ka roƙa ne daga cikin kudin zakka a committee zakka a office zakka a ma'aikatar kula da zakka wannan baka yi laifi musamman idan kana cikin waɗanda aya ta ce a ba su zakka din to wannan roƙon naka baka yi laifi ba shine illa an yas'ala ar-rajulu sultanan lafazin sultan na nufin shugaba shi shugaban da kansa ko wakilinsa ma'aikatar zakka zakka commission ai wakili ne na gwamnati wakilai ne su na gwamnan jiha dan haka sai in mutum ya roki wannan in dai suna cikin wanda suka cancanta a ba zakka sai zai roka to wannan baya cikin rokon da za a rubuta ma zunubi a kansa ina fata mun fahimci wannan aw fi amrin la budda minhu ko cikin wani lamarin da ba makawa sai ya roki mutane din wannan za hadisi na gaba can ko bayan hadisi bi zai kawo me ake nufi da mutum ya yi roko cikin lamarin da ba makawa dole sai ya roka wannan hadisi wato Imam Tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne hasan sahih ko shakka babu hadisi ne ingantacce lafazan al-kaddu malai ya fassara shi da cewa shine al-khadishu al-khadishu shine ya kushin fuska kace khadasha ya khadishu khadishan wa na'uhu da makamancinsa wa an ibn mas'ud radiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وانا حديث عن كربوش لك عبد الله بن مسعود الله شكال الدعاء بريش yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man asabatu faqa wanda wahala ta same shi ko talauci ya same shi fa anzalaha bin nas sai ya saukar da wannan wahalar ta sa akan mutane yana faɗa musu ya jama'a na shiga cikin wata matsala ya jama'a na shiga cikin wata larura manzo Allah ce lam tusaddafa qatu ba za a taba toshe masa bukatarsa ko mutane sun bashi kudin kila yana ganin ya warware wannan matsalar to wata sabuwa za ta budu wadda bai yi lissafin ta ba a da abinda ya jawo mishi ita shine roƙon da ya yi a masallaci wa man anzalaha billah amma wanda ya saukar da bukatarsa ga mutane kuwa wa man anzalaha billah wanda ya saukar da bukatarsa ga ubangiji subhanahu wataala kuwa fa yushkurullahu lahu bi rizqin ajil to so like iris kenan Allah ya kawo musu wani arziki bisa gaggawa aw ajilin ko bisa da jinkiri ma'ana idan ka roki Allah Allah yana da zabi ko ya ansa maka da gaggawa ko ya ansa maka da jinkiri amma da lalle zai ansa maka amma su ko mutane ko da sun baka to ba za su iya toshe maka bukatar ka ba kamar yadda na faɗa in ma sun toshe wannan wata bukatar za ta iya kunno kai wannan hadisi Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito shi Imam Tirmidhi yace hadisun hasan yushku bi kasar shin ay yusri'u wato ya fasata yana dab da faruwa Allah ya arzuta mutum da wani ajali da wani arziki ko dai adil wanda zai zo da hanzari au ajil ko wanda zai zo bisa da jinkiri wato nan gaba ke wa an Thauban radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Thauban maula rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah yace man takaffala li alla yas'ala an-nas shay'an dukkan wanda ya bani tabbacin ba zai roki mutane komai ba wa takaffalu lahu bil janna ni kuma zan bashi tabbas na cewa zai shiga aljanna wanda duk ya bada tabbaci ga manzo Allah yayi mutunci ba zai roki mutane komai ba sai abin da yazo masa ba tare da tambaya ba kina dan ya kame kai manzo Allah shi ni kuma na bashi tabbas zai shiga aljanna فقلت انا lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan magana cewa wa zai mun ba ni tabbaci ba zai roki mutane kowa ba ni kuma zan ba shi tabbaci bisa ga shiga aljanna فقلت سبحان يتي sai ce ana gani na alƙawari ba zan roki kowa komai ba fakana la yasalu ahada shay'a sai sabani ya kasance baya roƙon kowa komai tunda manzo Allah bar duniya har sabani din ya bar duniya baya roƙon wani wani rawahu Abu Dawud bi sanad sahih wato da Allah idan a kasar Hausa mun fahimci wannan hadisin zamu rike yin bara kuma ni ina ga lokaci yayi da gwamnatoci da jama'a za su yi taron daki su yaki bara duk wanda yake da ta bukata ta fi sabillahi to sai a yi masa tsari yadda za a taimaka masa amma kada kyale yayi bara ya to zalta ya wulakanta wanda yake da bukata ta fi sabillahi idan gajeyu ne to sai a inganta gidajen gajeyu idan nakasassu ne to sai a inganta gidajen gajeyu nakasassu a rika ware musu abin da zai wadace su ta fuskar abinci kuma a rika koya musu sana'o'i da suka dace kuma a ɗauki kwanan su kuma a buɗe kofa a buɗe ga wanda yake son ya taimaka ko da abinci ko da sutura ko da wani kayan aiki na koyar sana'a cikin masu yi su bin zai mutane su ga abin yana tafiya bisa ga tsari gwamnati ta tsara shi a ce an tsara wannan a Kano an tsara a Jigawa an tsara a Katsina an tsara a Zamfara Sokoto Kebbi Yobe Bauchi Maiduguri shikenan maganan bara ta riga ta kare a tsaya a yaki abin faba idan almajirai ne da makarantar allo sai a yi wa makarantun tsari yadda za su iya riƙe kansu irin yadda ake a waɗansu ƙasashe yansu dan akwai makarantu na allo amma ba za ka taɓa ganin suna bara ba kwata-kwata ba sa bara za ka ga makaranta tsandiya ta karatun allo amma za ka tana da gona daga nan gurin kilita kusan kaiwa gidan Coca-Cola ko ta kai daga nan zuwa round about na Kano Club gona katuwa wadda duk abin da gonar ta noma an kawo ba wai noma ne ake da hannu ba noma da mashin da noma da tarakta ta noma da komai da komai na noma a noma ababe a sayar a ajiye wanda za a ci da ɗalibai idan an san a sa kuɗi a bai gwamnati idan ta ware kuɗi a bajet ɗinta na ilimi a shekara akwai abin da ake tallafa irin wannan masu kuɗi da suke son su taimaka akwai abin da suke kawowa sai ga makarantu suna ba da abinci sau uku a yini kuma ana haddan alƙur'ani sai ka ga tsari gwanin ban sha'awa za dai ka je ka samu cewa sun sha bamban da juna wannan makarantar ta kwancin karfi wannan ta kwancin karfi amma duk ɗalibi zai samu abinci su uku sai dai a ce ko abincin kila kai baka samu cin irinsa a garinka ba amma sun san ka saba har wani lokaci ake da shi na shan shayi kawai za a ɗan ba da bare ka zo a sha shayi na minti goma a gama shan shayi a yi ɗan tsalle-tsalle kuma a sake komawa a ji aikata sannan ga zaratan waɗanda suke mahaddata Qur'ani ko an haɗa shi da ɗalibai biyar ko shida ko bakwai wanda shi zai ɗora musu wancan adashin ɗalibai kaza a yanzu idan ka je za su karɓi bakuncin ka za su tambaye ka kwana nawa za ka yi ka je ka faɗa shi ga wani makarantar za ka yi kwana bakwai kai ɗan Najeriya ne kwana bakwai kawai kake son za ka yi sai kake ka karanta surutu ta bara kake son ka haddace cikin kwana bakwai ko jizo amma kake son ka haddace cikin kwana bakwai za su ɗauke ka za a baka masauki idan kwana bakwai ta yi ka yi tafiyar ababai masu tsari mutanen da suna cikin talauci talaucin da ya fi namu talaucin da suke cikin namu ya fi namu sau 30 amma in za ka san abin ba wai talauci ba ne mu banda talaucin hannu akwai talaucin zuci talakan zuciya muke da ita kafin talakan gangan jiki shi yasa sai muka zama haka kuma kullum abin karuwa yake duk wanda ya tashi da mota daga nan gurin daga an tashi da karatu din nan daga nan har karfe 10 na dare ana bara a bakin dajoji duk inda ka tsaya dan gosoro ya sarka kai ka masu bara za su miko maka kwana wannan wasu irin al'umma ce abin karuwa yake baya rabuwa kamar babu gwamnati, kamar babu masu kuɗi, kamar babu jama'a, kamar babu da abin nan, saboda kowa babu ruwansa, ba wanda yake tunani na minti goma kan yadda za a warware bara a ƙasa. Allahumma illa sai ƴan mutane kaɗan waɗanda suka abin da sauran su, amma ba ɗauki abin da suke ba. Illar kuma shi ne akwai malaman da su sun ɗauki bara ma addini ce, ya kamata da in kai musulmi ne na gari to ka riƙa yin bara, kamar akwai wani ƙarin falala ga masu bara, kaga wannan ai jahilci. Yanzu dan Allah, idan mun san irin waɗannan hadisai na manzon Allah, kuma za mu girmama waɗannan hadisai dan sun fito daga bakin da baya ƙarya, ya kamata mu yi bara ko kuma wala ko Allah mu wadakanta mu kaskanta. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يكون ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا رواه مسلم. وانا حديثي أنكر قوشي دقاء أبو بشر سين قبيصة ابن المخارق أنا أشكالي تأغريش يسي تحملت حمالة ناتو كنوين ديا كينا ko na ɗauki nauyin wata dukiya don yin sulhu tsakanin mutane a kaina, shi ne hamala. Kamar mutane suna rikici akan kuɗi, ka zo ka ce kai ka ɗauki wannan kuɗin za ka biya a madadin wani da ake rikici da shi, wani ya ba wani bashi babu shaida a wajen, shi ya ce ba ni kuɗina dubu goma, ya ce ba ka bi na ƙariya suke, kaga babu shaida babu kaza, za su yi rigima, ƙila rigiman nan ba za ta tsaya a kansu wasu kaɗai, za ta shafi gidan suwa ne da gidan suwa ne, ko ƙabilar suwa ne da ƙabilar suwa ne, ko garin suwa ne garin suwa ne, don kar haka ta faru sai ka ce wannan dubu goman tana kaina, jama'a ku zama shaida tana kaina zan biya, shi kenan ka yi tafiyarka. To wannan hamala ke, mutum ya ɗaukan wa kansa wani nauyi don sulhun ta tsakanin masu rigima guda biyu, sawa'un abin bashi ne ko kowace irin su kwaɗi ɗauka. An gane ku? Shi ne ta hammaltu hamala, na ɗauki nauyi don gudanar da sulhun mutane guda biyu, na ɗorawa kaina wani adadi na kuɗi da ba sa kaina na ce ni zan biya. Fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai na zo wajen manzon Allah as'aluhu fiha, ina masa tambaya game da wannan. Fa kana, sai manzon Allah ya ce akim hatta ta'tiyana sadaqatu fa na amura laka biha, sai ka zauna har a kawo sadaka, idan an kawo cikin dukiyar zakka sai mu ɗauki wani abu mu baka sakamakon wannan nauyin da ka ɗauka ka je ka biya. Summa qala, sadan sai manzon Allah ya ce ya qabisa, ya kai kabisa, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin, roko da bara ba shi halatta sai domin ɗaya daga cikin dalilai guda uku. To kaga wannan shine abin da dazuna ce muku zai zo bayan hadisi. An gane ku? A can wancan hadisi ce illa an yas'ala rajulun sultanan aw fi amrin la budda min, sai ko in mutum gwamnati zai roka, gwamna zai roka, chairman na lokacin gwamna zai roka, ko kuma zai roki wanda ba su ba cikin lamarin da ba makawa sai ya roka, da abin ya fi karfinsa. To shi ne manzo Allah nan zai fassara me yake nufi da cikin abin da ba makawa, shi ne ce ba shi halatta yin roko ko maula ko bara sai domin ɗaya cikin dalilai guda uku. Na farko, rajulun tahammala hamala, mutumin da ya ɗauki nauyi ya ɗora a kansa na dukiya don yin sulhu tsakanin mutane masu husuma. Fa hallat lahu almas'alatu, to ya halatta gare shi ya roki mutane hatta yusibaha, har ya samu adadin wannan kuɗin da ya ɗauka ya ɗora wa kansa da nauyin zai biya don yin sulhu. Ya halatta ya roki mutane har ya samu wannan adadin kuɗin, sun ma yumsik, daga nan sai ya kame ya daina yin roko. Kaga ba a halatta masa ba ko ba a buɗe, in naira dubu goma ne to da ya samu dubu goma sai ya dakata, in dubu biyar ne da ya roki mutane har ya tara wannan dubu biyar ɗin ya biya, shikenan daga lokacin ya daina roko. ورجل أصابه جائحة اجتاحت ماله da mutumin da wata annoba ta same shi ta halakar da dukiyarsa, kamar a ce gobara, ambaliyar ruwa, rushewar gida, yan fashi suka tare shi, suka tare shi, suka kwace kakkaf daga abin da ke jarinsa. Bayan zai je yi wa sayayya, ya sayar da kaya a garinsu, zai zo Kano zai sayayya, yan fashi suka tsare shi a hanya. Irin yadda ake yi mutanen Bauchi, irin yadda ake yi mutanen Gombe, irin yadda ake yi mutanen idan sun taho sayayya, yan fashi su tare su akan hanyoyi su kwace dukiyar wani. Wani kaga miliyan ɗaya ce jarinsa an kwace, wani miliyan biyu, wani miliyan uku. An kwace gaba da irin yadda ake wa endos saboda har yanzu mutanen mun suna irin waɗannan abubuwa. Mutum zai kasa sa kuɗin a banki don ya zo nan ya karɓa, kawai sai ya taho da su a cikin buhu, shi ganin ki ya fi tabbas yana ganin ga kuɗinsa a hannu yana jin motsu. Mutanen mun suna da ban mamaki da irin masu kai shanu Lagos, je su tsayar kuma su ƙi sa kuɗin a banki su sa su a cikin buhu su zauna a kansu a kan irin dogon basu nan ta inyamare. Aka ce waɗansu har famfas suke sawa ko da bawa liji ko meye ba zai ba. Ko sallah sai ya zo mai dukuri ko ya zo yobe yana nan a zaune kan kudinsa ko an tsaya waje ba zai so kaba sai dan Allah wannan wani irin tunani da muke da shi. Amma a nan gurin ni abin da nake cewa shine akwai kasawar gwamnatoci yanzu dan Allah a kasashe da aka ci gaba aka san yadda ya kamata duk gwamnatin da suke ganin take kimanta talakawanta ai an riga an san cewa duk naman da ake ci daga Lagos ko kudancin Najeriya in dai nama ne na halal na rago na sa na tinkiya na akuya na zabi daga ina ke kai daga arewa galibin shanun nan daga Chad ake shigo da su su shigo ta Maiduguri su tafi Lagos sannan duk wani tattasai da tumatir da attarugu da albasa daga arewa ake dauka haka duk kaji kowace lahadin duniya mai gatari mai adwa nan gurin ne auren da ake sayan kai gujungu na ake sayan kai dangin dabbobi a waɗannan kasuwannin ne ake saya shike nan a danna a Lagos. To duk gwamnatin da ta san cewa talakawanta suna irin wannan safara ai ya kamata ta yi musu tsari ina amfanin ma'aikatu na kula da cinikayya da ke jihohinmu, ina amfanin ma'aikata guda da kwamishina guda don kula da harkar cinikayya. Ai ya kamata wanda suke sayar da shanu ɗinnan gwamnati ta bi su tana ba su wani tsari na bita da wayewar kai. Gwamnati ta ware musu wani ofis a can a Lagos na wayar da kai na kokarin in sun je kayan su ya za su tallata, ya za su idan sun saya su sanya kudinsu a banki su zo nan Kano su dauka ko su dauka a Maiduguri, idan sun kai tattasai da tumatiri sun yi lodin mota daga nan Kadawa daga Ciromawa ya za su idan sun sayar su shigo da kayan su lami lafiya kar yan banki su kwace. Amma sai mutanenmu su tafi da shanu a karkashin su a kwace shanu su sayar da shanu a kwace kudin su sayar da shanu su je su kwanta a masauki da kuɗi a cikin buhuna a zo duk a watsa musu ɗin asali ɗin nan duk a kona su a ɗauke ba ka jin wata gwamnatin jiha tana yin magana a kai kamar dabbobi kawai aka kashe ba su da wakilci. Haka fa muke ya za a yi mu zama al'umma mun zama haka, ya za a yi mu zama al'umma mun zama haka. Su suke wa kansu dabara, su suke wa kansu tunani, ba wani abin da gwamnati ke kula da shi na cewa wai ta san mutanen ta suna kai tumatiri da attarugu da albasa Lagos su sayar, kuma ga adadin mutanen suke kaiwa, kuma ga inda ake yin noman, kuma ga shi an inganta noman, kuma ga shi an kula da hanyar da suke bi ta kaiwa da hanyar su ta dawowa, kuma an lura da komai nasu a can gurin babu wanda. Amma in ya muri idan zai zo Kano daga can an ba shi bita cewa idan ka zo Kano karkasha wani ruwa ko da fiwa wata sai na santana dan shi ne da in ya muri dan uwanka. In ya muri daga Aba idan zai zo Kano ya san cewa in ya zo Kano wani fiwa wata zai sha, a ina zai ci abinci, wani restaurant zai ci abinci, wani hotel zai kwana, dole sai na dan uwansa. Ya za a yi mu zama al'umma mana haka kala da bi ba shi duwanci tuwacewar kwangila kawai su ce a gaban mutane, tuwacewar kwangila, gasar gina gidaje, gasar tara motoci da yan tuwarus da wasababban shikenan. Sannan kuma idan mutum ya sauka daga mukami ya zo yawan motocin ko kudin da zai zuba mai aka yi babu, saboda Allah ya zare albarkar abin da ya tara shi ne kawai abin da muke ci. Ba wanda ke tunanin mai zai zo nan da shekara kuma ba lantana shekara ashirin, kai mai zai zo nan da shekara biyu ba ya tunani, in ko koya mutum mai tunanin nan da shekara biyu yana tunanin inda za a canja wannan gwamnatin ya za a yi, ko dai ni ya zama gwamnan nan gaba ko wani ya zama gwamnan kuma wannan wani yana tare da shi. Yanzu kowane ɗaya daga cikin gwamnoninmu kowa tunaninsa ya zai ya zama baban gida ne uban gidansa ko a cikin uban gidansa shi ke nan fa. sannan kuma cikin komisarori kowaye ya za a yi wane ne uban gidansa ko wane ne uban gidansa. Ma'ana irin wannan tunanin na Bahaushe na Allah ba ku mu samu ya ma mai kowa da kowa da mai bara da ɗansa ya sa da ɗan boko da kowa da kowa. Ba wanda ke tunaniya zai gina al'ummarsa da an yi shekara biyu shi kenan aiki ya riga ya wuce ana tunanin tun sa zuwa an sani. Ba wanda ke tunani jama'a riga ta tana cikin tagayyara. Duk makamin shi na tattalin arzikin ƙasa Allah ya danka a hannun ba amma mun zama bayan waɗansu muna ji muna gani. Saboda ba mai zuciya ba wani kwamishina da yake haɗa kai da daraktocin sau ne ya gaya za a inganta aiki a yana tunanin ya za a ba da kwangila ya za a yi kaza ya za a saci kaza ya za a yi tuwatuwar kaza sai ƴan kaɗan daga cikinsu illa man rahima rabbuka wa qalilun ma hum sai ƴan kaɗan wanda ba su fi cikin cokali ba. To ballantana wani kwamishina ya ga cewa akwai dangantaka tsakanin aikin ma'aikata ta da ma'aikatar wani. Wani kwamishina ya ga akwai dangantaka tsakanin aikin ma'aikata ta da ma'aikatar wani ya tuntuɓi wani don wani abin da ya shafi ayyukansu da za su yi wa jama'a. Wa yake yin wannan? Aikin dai ka san ya kamata kuma kana son a yi ya kamata. Ubangiji Ta'ala ya ajiye ka a ƙasar Hausa to ya so ya jarrabe ka ne kawai. Wallahi ka san ya kamata kanka waye ya waye kai ba gidaje ba ne. Kuma kana san dole sai an yi abin da ya kamata kuma aje ka kasar Hausa wallahi Allah ya so ya jarrabe ka. Amma idan mutum bai gidaje ne bai san abin da yake ba shikenan sai ya tafi su a yi ta harba ci ko kuma ya san ya kamata amma babu abin da ya shafe shi dan ko oho ne duk inda ta kwana sha shikenan sai ya tafi yawa mutane da iliminsu sai biyawa wanda ba su da ilimi da sanin ya kamata su da shekarunsu sai biyawa waɗanda suke ba su da shekaru suna wauta kuma yana kallon su shi ma yi wautar don ya samu wani abu a hannunsu shikenan. Wallahi akwai aiki a gaba. Wannan al'ummar da muke ciki al'umma ce da ba ta da lafiya tana buƙatar wa zai mata magani. Wallahi. Mu koma cikin hadisin mu. Manzon Allah ya ce aqim hatta ta'tiyana sadaqa. Zauna har sadaka ta zo mana fa na amuna laka biha bi umarin a baka danka je ka biya wannan nauyi da ka daukan makanka. Summa qala ya qabisa. Sannan manzon Allah ya ce da shi ya kai qabisa. Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin sadaka ba ta halatta sai ga daya daga cikin mutane uku na farkon su rajulun tahammala hamalatan fa halat dahu mas'alatu hatta yusibaka mutumin da ya dauki wani nauyi ya dora ma kansa ya halatta ya roko har ya samu wannan abin summa yumsik sannan ya kame hannunsa ya daina roko wa rajulun asabatu ja'ihatun ishtahat mala da mutumin da wata annoba ta same shi ta lalata dukiyarsa fa halatta wal mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish ya halatta shi ma ya roki mutane har ya samu tsayawa har ya mun san da ba haka yake kare an arziki ci turo masa a samu mutum uku su yi mai su ba da shaida akan haka mutum uku din nan ma'abuta hankali min zawal hija cikin ma'abuta hankali to idan an samu wannan fa halatta wal mas'ala ya halatta yayin roko din hatta yusiba qiwaman min aish أو قال سدادا من أيس دي 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 مكفتات فما سواهن من المسألة دعا بند باتكين وننبا نروقو يا كبيسة يا كي كبيسة سحت يأكلها صاحبها سوتا حرام ني وند دي يروقا أكباش زيت حرام ني أبند دنبايا دي باتكين أبا بندن بداؤكو إذا متن يروقا أكباش تويت حرام تكون إما متن زي بلا توقا dalilai guda uku da sai bara in ma zai roko wannan ne duk wanda baya cikin uku nan manzo Allah ya ce haramun ne da yake ci dan lafazin as-suhut kenan haram wanda as-suhut abinda yake nufi al-halak la taftaru ala Allah kadiban fayusitakum bi'azab yusitakum bima'ana yuhlikakum bi'azab wa kad khafa man iftara Allah fare wannan hadisi rawahu muslim lafazin al-hamalatu bi fathi al-ha'i idan kai wa hamun din fataha kace alhamadat an yaqa qitalun wa nahu kamar a ce yaki ya faru ko makamacin yaki bayna fariqaini tsakanin jama'u biyu fa yuslihu insanun bainahum ala malin yatahammalu sai wani mutum yazo ya kulla musu sulhu a bisa ga wata dukiya da ya daukan wa kansa zai bayar wa yaltazimu ala nafsihi yalzan tarwa kansa zai bayar da kaza dan su mutane guda biyu ko jama'u guda biyu suna fada za a zubar da jini wani ya ce ai wani yayi mana hasara ne wani ya ce a wani ya zo mana hasara kamar ka zo ka samu wani ya buga wani mashin ko wani ya buga wani mota ana rigima za a yi kisan kai za a yi farfasa juna za sai ka ce menene wanda ya ce ai ya buga min mota ta ne ya fasa min danja kuma dole sai ya biya ni wanda ya ce ni ba zan biya ba ai shine baya da gaskiya danja ta tsira dole ya tafi kaga nan za a yi rigima ne ka ce kai nawa ne kudin danja ta kai ce naira 1000 ko 2000 ko 1000 ka ce to na dauka akai ku yi hakuri kai yi tafiyar ka ga adireshi na ga wuri kaza ka bi ni bashi zan biya ta hammala hamala da shi wannan dan da ka bari ayi rigima wanda ba san iyakacin hasara da za a yi ba to gara ka shiga ciki ta irin wannan hanya in kana da kuɗi ka ɗauka ka bayar lallai kai saraka babba in baka da kuɗi ma ka bayar da tabbas kai zaka biya wannan idan ka san kana da hanyar samu hanyar samun sai ta makale sai ka roka har ka samu sai ka biya shine ta hammala amana wal ja'ihatu lafazin al ja'iha al'afatu tusibu malal insan ita ce wata illa da za ta shafi dukiyar mutum wal qiwam lafazin al qiwam bi kasr al qaf wa fathha qafun din kai mata kasra wawun din kai mata fataha huwa ma yaqumu bihi amrul insani shine abinda lamarin dan adam ke iya tsayuwa akai min malin na dukiya wa nahwi ko makamancin sa wato ba lalle bane ba sai irin abin da ya rasa da ya same shi in ya samu dan abin da rayuwarsa ta iya tsayuwa akai shi والسداد لفظ السداد كو بكسر السين اذا كوا سين دين كسره ما يسد حاجه المعوذ ويكفيه ابنده زي توشه بكاتر وند يكي cikin tsanani المعوذ وند يكي cikin tsanani ويكفيه يدان ishe shi والفاقه لفظ الفاقه كما الفقر وتتلوش والهجا لفظ الهجا da aka ce zawul hija العقل وتو hankali shine الهجا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى أبو هريرة أن لا شكار الداء بريسي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان با مسكين بني وانديك كيكا وأكم متاني أباش لوما تقولوا ما بي كوما جدا والتمرة والتمرتاني ko a bashi kwayar dabino ɗaya ko kwayar dabino biyu ya koma gida walakinnal miskinal ladzi la yajidu ginan yughni kun ga miskini shine wanda baya samun wadatar da take iya wadatar da shi wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alayhi kuma ba a gane shi ballantana a bashi sadaka wala yaqumu fayasaluna kuma baya tashi roki mutane to wannan shine miskini manzo Allah ce idan kana neman miskini zaka baiwa bara ba wanda zai zo yana cewa loma to ɗaya ke so ko biyu ba shine miskini wanda loma ɗaya to ɗaya ba shi loma to ɗaya ko biyu malmala to ɗaya ko biyu kawai da an ba shi ya riga ta fa'a wannan baya da matsala miskini shine wanda yana da akwai amma baya wadatar sa dan kaɗan ne abin da shi a gidansa mutum biyar ne shi kuma ya samu abincin mutum biyu a yi ne ya zai da uku sannan gashi baya roƙon mutane sannan a alamar shi ta jiki baya nuna kaskanci ballantana a gane shi to irin wannan shine miskini da yake bukatar taimako ina ba dan fahimta wallahi da haka ne a aqidata duk mai bara a bakin titi ni ba na bashi sadaka duk mai bara a bakin titi ban bashi sadaka akwai wanda kila ma'aikaci ne kila labora ne kila ma yana da albashi amma baya isa saboda yawan iyalinsa idan ka kwatanta da abin da yake samu na albashi ba ya za a iya ce da su to wannan sai ka taimaka mashi ko da abinci ko da sutura ko da kudin magani ko da kudin makarantar ɗansa tsakanin kai da shi da ubangiji ba tare da shi ya tallata kansa a wajenka ba kai ko ba tare da ka nuna a gaban mutane kai kai masa kasa ba to wannan ya fi lada ya fi lada manzo Allah ya ce irin wannan su ne miskine da suka cancanci a basu sadaka ku sake kallon hadisin walakin dal miskin amma shi miskini alladhi la yajidu ginan yughnihi wanda baya samun wadatar da ke wadatar da shi yana samun abu amma baya wadatar da shi kamar yadda na faɗa yana ce da mutum biyar amma ya samu abincin mutum biyu a yini ko mutum uku a yini kaga akwai rarar mutum biyu sai dai a karkasa kenan rabi abincin rabi ruwa tunda kowa ya samu wala yuftanu lahu kuma ba a gane shi fayutasaddaqa alayhi ballantana in an tashi bashi sadaka bashi wala yaqumu fayasalu an-nas kuma ba ya tashi ya roki mutane to wannan shine miskinin da ke bukatar taimakon mu yake bukatar taimakon ku dai idan kuka yi haka to kun ga mai bara ya san ba a bayarwa sai me a abin da yasa masu bada suke yi sun san ana ba su, amma idan mutum yayi ne bai samu komai ba, gobe zai fito yayi ne biyu uku yake bai samu ba, to gobe za ka yawa kansa wata yar dabara, to lokacin da yawa kansa wata yar dabara to sai ka tallafa masa. Gobe ya ga wadon bada shi dan wasa yace ya nan ka canza ce wallahi ko na zo na dan fara dan wani abu abun bai saba kuma wani wani dan ƙara cika mun kaga na dan ƙara jari ce abun haka ne shi ma sai daina bara sai wace daina bara sai wace daina bara shikenan an riga mun ka. Amma kuna ba su ya za su daina bara, ni na san cewa kila mun bara ta sai sun tsine mu, amma wallahi ba zai dame ni ba, na san cewa da izinin Ubangiji tsine wasu ba za ta kama ni ba, idan ina isar da abin da ya shafi manzancin manzon Allah ne ba za ta kawai in daurewa maskana da kuma san cikin ji ba kawai wai dan kar mutane su ji haushi, kasa ko wanda in zai faɗa abu cikin addini yana jin tsoron me mutane za su ce, wallahi su ce su duk abin da za su yi su yi tabbata da su yi inna anzalnahu su yi yasin mai ribat duk bai sha mun kai ba, na san cewa limisi bana illa ma kataballahu lana wa huwa lana, in san ji haushi Allah ba su haƙuri, amma dai wallahi sai na faɗa wannan shi ne gaskiyar lamari. Wannan shi ne gaskiyar lamari, idan baka faɗa al'ummar mu haka ba wallahi ka cuce ta, wallahi ya so da dama da in baiwa irin wannan mabaratan kuɗin sadaka, wallahi na sha tsayawa in ga ɗan sanda a cikin wahala in bashi sadaka don na ga ta fi karɓa wani a wajena, an rike masa albashi na wata uku, na wata huɗu, na wata biyar. Yanzu abin da zai baka mamaki shi ne idan ka je barikin 'yan sanda, barikin 'yan sanda ba ya za a zauna lafiya don Allah a Najeriya, ai a zauna lafiya shi ne abin mamaki, don an yi rigima a Najeriya ba abin mamaki ba ne ba. Ma'ana idan ɗan sanda ya mutu, ɗan sanda ɗan uwansa na murnar wane ya mutu, iyalinsa za su tashi don niyan zikin samu gidan da yake ciki, an kai wannan matsayin a barikin 'yan sanda. Za a maka tansufa daga Kano a kai ka Enugu, daga Kano a kai ka Saberiya. Kasan ina 'yan sanda suke cewa Saberiya Yola, wallahi ku jihar Adamawa suka ce akwai talauci kuma can ƙarshen Najeriya, in ba cin hanci ne ba ka samun kuɗin, Saberiya 'yan sanda suke ce mata. To a kai ka can gurin kawai a jefa ka hadari, a je a kai ka wani ƙauye ko ba ka san inda za ka sauka, babu gidan haya, babu kowa, ba ruwan kowa da kai, ƙila a yi tsautsayi a yi wata biyu ka samu albashinka ba, ko ana baka rabi-rabi. Gwamnati ta bayar manya-manyan 'yan sanda daga sama gingima-gingima suna cinyewa. Da Allah wannan magana ka ba shi sadaka ba? Ka ba shi da kyakkyawan ne Allah zai baka. Yana samun abin, yana da iyali bakwai, yana samun abin da zai ciyar da mutum hudu, sauran ukun ya zai. To hakikanin gaskiya dai waɗanda ya kamata mu baiwa sadaka su ne masu ƙarfi, masu ƙaramin ƙarfi da suke da sana'o'i, amma sana'o'in ba sa wadata su. To su ya kamata mu taimakawa. Yana da karamar sana'a, yana da sana'a, sana'ar ba ta wadata shi. Amma duk wanda ya mayar da bara, ya mayar da roƙo shi ne sana'arsa, to wallahi duk lokacin da muka taimaka masa mu tabbatar mun taimaka wa roƙo da bara ne a ƙasar Hausa. Ko mun taimaka wa jama'ar mu su ta lalace. Kai da mabarci sai dai kai masa wa'azi kawai. Kawai ya kamata ka daina bara, ka yi wani tunanin na daban. باب جواز الاخذ من غير مساله ولا تطلع اليه باب da yake magana dangane da halaccin ka karba abin da aka baka min gairi mas'alatin ba tare da karo ka ba wala tatallin ba tare da ka leka kanuna kana so a baka ba dan kasar roko iri biyu ne akwai wanda zai mika hannun shi a bani akwai wanda ba zai ce ko ba amma zai zira maka ido tatallo ke to duk wannan da yake magana cikin ma'anar roko ai kar mutum yake yin wancin ya fake da wannan ya ce ba gane ba. Akwai wanda ba sai je ba ne ga da zai gani ta barka da muna lafiya ka zafin gaisuwa kamar dan kwaya kasan duniya ba mai ladabin gaisuwa irin dan kwaya idan ya gugu to mutum ya ci gayar da kai kaga gaisuwa ce ba ta Allah da Annabi ba gaisuwa ce tana son ya baka wani abu kin to ba haka bane ba duk wanda yayi wannan shi ma daidai yake da yaro ka kenan kawai Allah iyaka wancan ya bata yawan bakin su kai kuma ka rike yawan bakin ka amma duk dai kun yi roƙo ne wancan da kai tsaye wannan kuma da dabara. To so ake yi ka tsaya sai in an baka idan baka roƙa ba aka baka babu komai. An Salim ibn Abdullah ibn Umar daga Salim dan gidan Abdullah dan Umar an abihi an Abdullah ibn Umar an abihi Abdullah ibn Umar daga mahaifinsa Abdullah dan Umar an Umar radiyallahu anhuma daga Umar Allah ya kare da a gare shi qala yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'tina al-ata manza Allah ya kasance yana bani kyauta yana bani baiwa fa aqulu sayyati a'tihi man huwa aqqar ilayhi minni, ce ahaba manzon Allah ba sai ka bani ba, baiwa wanda yafi ni bukata, baiwa wanda yafi ni talauci. Hadi Umar bin Khattab fa qala, sai manzon Allah ce da ni, khuzhu idza ja'aka min hadha al-mal shay'un wa anta ghayru mushrifin wala sa'il, karbi idan wani abu ya zo maka na wannan dukiya, wa anta ghayru mushrifin, ba tare da ka nuna zalama ba, wala sa'ilin, ba tare da ka roƙa ba, in dai baka akai baka roƙa ba, karbi kayanka, ka roƙa shi ne illa, amma a zo a baka baka roƙa ba, karbi. Haka manzo Allah ce da Umar, fa khuzhu, karbe shi idan an baka, fa tamawwalhu, sarrafa shi ya zama dukiya, fa in shi ta kulhu, in ka ga dama ba sai ka sarrafa ba, cinye kayanka ka kashe. Ina ba za mu fahimta wannan, idan an tashi da karatun nan kawai sai wani ya kiraye ka a sunne sai ya baka wani abu, sai da kaje ka buɗa sai ka ga kuɗi ne, kai ka roƙe shi, amma ka je ka roƙe shi to ka zubar da mutuncin kake, ka je ka roƙe shi to ka shiga cikin hadisan da muka yi magana akan su, amma har kawai ya kiraye ka ya roƙe ka, kila shi ya ga alamar ka, yana ganin ka kana zuwa kana dawo. Masu hankali daga cikin mawadata sukan lura da mutanen da suke takuɗuwa da su cikin masu ƙaramin ƙarfi, yakan ga wani wani sai ka ga cewa an yi kwana hudu kwana biyar rigan da ita ce a jikinsa, wani za ga a ƙasa yake zuwa a ƙasa yake tafiya, wani lalo zai kan tsaya a bakin titi ya daɗe ma bai samu mota ba, a wani kaza wani kaza, zai kan lura da wasu alamomi, to sai ya kiraye ka a ɓoye daga kai sai shi baka sani ba, shi kenan sai ya baka wani abu, to kai kuma kanka ce a ni ba zan karɓa ba, manzo Allah ce da Umar karɓi, kai da Umar wai wani imani ba wani takawa ne da zuhudu da wani gudun duniya ya nima zan karba ba, a yi kaza kaza kaza, ahanun lahi ba, ka karba ahanun lahi ba komai, bai fitar da ke daga cikin ahanun lahi ba. Fa in shi ta kulhu, in ka ga dama ci, fa ta mawwalhu, kaga manzon Allah yana son a sarrafa kuɗi, a yi development ɗin su zama su haifi kuɗi, kuɗi su haifi kuɗi, a ta mawwal ɗin kenan, sarrafa abu yadda zai zama dukiya. Wa in shi ta tasaddaq bihi, in ka ga dama kai ka wadatu karba sai ka ba wani, wa ma la, abinda ko ba zuwa akai aka baka ba, fala tutbi'uhu nafsak, kar ka bibitar da zuciyarka akan sa, abinda baka roka ba ka ba karbi, ko dai ka sarrafa shi ya zama kuɗi, ko ka kashe ka cinye kayanka, ko ka ba wani. Qala Salim, sai ya ce fakana abdullahi la yasalu ahada shay'a, sai abdullahi ya kasance baya roƙon kowa komai, wala yaruddu shay'an fuṭiyahu, amma fa duk abin da aka bashi baya mayarwa. Abdullahi da Umar kenan, shi ba zai danka roƙe ka wani abu ba, amma idan ka bashi kuma to ba zai mayar ba zai karba illa iyaka, in yana da bukata ya ci, in baya da bukata fa yayi me ya bawo, saboda akwai wani abu, akwai wanda shi kai yake so ya ba kawai, ba ruwan shi da wancan yana cikin matsala, idan ka ce ba za ka karba ba zai je ba wancan din ba, to kai sai ka karba sai kai me sai ka ba wancan din, wato wannan ya zanto cewa aka sami bambanci tsakanin wato siyasar malamai guda biyu da muka rayu da su. Malami na farko marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi, Allah ya kansa da gafara, Allah ya rahamshe shi, shi baya karba, idan ba an kawo sai dai muridai su cinye, ko ba haka ba, baya karba sai ya mayar. Sheikh bin Baz a matsayin sa kasar Saudiya kafin ya rasu daidai yake da minista, abin nufi dukkan abin da minista yake da shi karkashin gwamnati na albashi da motar shiga da gida da allowances da komai, shi ma haka ake bashi a matsayin shi na mufti. Sannan kuma Darul Ifta, wato gidan fatawa office dinsa kenan, yana da ma'aikata da komai wanda aka daukan masa, wanda komai a yanzu yana fatawa yana darasi ana rubucewa, a maimaita mishi bai faɗa ya ji ya ce a wuri kaza ba haka nake nufi ba kaza nake nufi, a gyara a fassara da turanci a sa a internet a yi wane ne a buga littafi a buga fatawar da ma'aikata da komai. Amma da haka idan ka tsare Bin Baz a kan titi ka ce ga sarkar naira biyu zai karba, ga sarkar riyal uku riyal biyar zai karba, me yake sai buɗe akawunt? Duk abin da zai karba din nan daga hannun mutane, ko wanda su sun fitar da zakka suna ganin in ba Bin Baz suka wabar kawo ba ta yi ba, kasan mutane haka zai ga cewa ga wani malami mai tsoron Allah in ba shi na wabar kawo bai ba, shi kuma yana da wadata, to sai ya karba, sai ya buɗe musu account ya sama ma'aikata, wannan kuɗi da duk ake bashi na sadaka na kyauta da aminai masoya suke bashi account din su, duk wani aikin musulunci sai ke dasu. Lokacin da tarayyar Soviet ta rushe, kasashe irin su Uzbekistan da su Tajikistan da sauransu da su Chechnya din da sauran wurare, ga musulmi din gim amma mulkin gurguzo shekara 70 ya sa an mantar da su musulunci. Tunda ya zanto doka ce ma a rashi sunan musulunci ma ba za ka sa ba, sai dai ka sa sunan gargajiya. To irin wannan sai fi da ba zai rinka ɗaukar malamai wanda suka kammala karatu a jami'ar musulunci ta Madina, yana tura su su rinka yin da'awa a can da karantar da mutane. Daga an tura mutum can gurin a kowane wata salary ɗinsa shi ne $1,000 ta Amerika, daga cikin irin wannan asusun da mutane suke bashi kyauta da sadaka. Da mutane suka gane haka ma sai suka rinka bayarwa da yawa ɗin tunda sun san cewa abin yana mai yana amfani. To a nan gurin inda Ubangiji Ta'ala ya kaddar mana ga Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yayi haka, wanda suka zagaye shi ba ƴancin sadaka bane ba, a'a wanda suke da hammi ne na da'awa ta cigaba, abinda duk ake kawowa an alkinta shi, wanda za a sayar a sayar a sa kuɗin a asusu, in kuɗi ne a sa su a asusu, an ɗauki nauyin mutane an tura Niger Delta su je su musuluntar da mutane, dan Allah da yanzu mutane da aka musuluntar. To amma sai kasance ƴancin sadaka suka zagaye ba. Ina fata mun fahimta. Wannan ita ma wata magana ce ta gaskiya, dole ka faɗe ta a haka take, dan kar mu maimaita irin wannan tarihi. Mun samu gwarzo wanda yake da a nunawa duniya. A yanzu idan ka zo mutane nawa zaka tara domin su toshe maka rami ko gurbin da mulka ya saka Abubakar Mahmud Gumi bari? Mutane nawa? Malamai nawa? Allah gana da mu. To shi yasa nan gurin ashe mai da'awa, idan da'awarsa ta samu karkuwa, to yana buƙatar mai kuma mataimaka na gaske, ba ƴancin sarka ba, wanda su abinda suka samu da shi a yi wa da'awar gata, su taimaka da tunaninsu, su taimaka da tsare-tsarensu yadda da'awar za ta samu gata, shi kenan sai da'awa ta cika ba. Ina ga wannan hadisin a kansa za mu tsaya. Lafazin mushrik bishini almujama, ai mutatallin ilahi, mai leƙa abu dan a bashi koda bai tambaya ba da baka, wato bin gairi israf, wato ba tare da mutum ya nuna zalama ko haddaba ba. Sai mu tsaya na abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya shafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh. Sako suwani za a ga sun tafi da fahimta ta kan cewa su irin kaddara irin ba sa zuban gani da aka bukatun su a kan kusurin ta yi cewa kaddara ta
yi. Wannan kuskure ne mutum ya ce dai? Kuskure ne mutum ya ce dan ya yi imani da kaddara ba zai roƙi Ubangiji ba. Ai za ka iya haɗa biyu, na roƙe shi ne dan ya kaddara in roƙe shi. Bai yi ba? Tun da dai Allah da kanshi ya yi umarni ya ce ku roke ni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kuma duk yadda kai imani da kaddara ya kai manzo Allah ne, amma manzo Allah yana roken Ubangiji. Kaga ne ai mutum ba zai roko ba. Allahu na'am. Wallahi ne ban ga wani laifi ba shi ni dai zuwa yanzu wannan akan wani aqidar ne. Akwai yadda ake yi, yanzu misali na taɓa tsayawa a wata tasha zan sha mai almadare suka zagaye ni, na ce ko almadare ne? Suka ce su almadare ne. Sai na tambaye wannan, kai Allahnka ya kai ina? Ya zura min ido, na ce ya kai ina? Ya ce Abasa. Na ce to wace sura ce kafin Abasa? Bai sani ba. Wace sura ce in an wuce Abasa? Bai sani ba. Na ce to kai banda kai. Da na biyo layi duk sauran sai su gudu, sai wani yaro guda ɗaya kawai ya tsaya, na ce kai Allahnka ya kai ina? Ya ce yana kalafa ma. Na ce ai kalafa ma ba kan sura ba ne ba, kai izifi kenan. Izifi na nawa? Ya ce izifi na takwas. Na ce ya yi daidai. Ina ne daidai kan izifi na bakwai? Ya faɗa Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ina ne daidai kan izifi na tara? Ya ce laqad radiyallahu anhu. Wannan ya yi daidai. Na ce to daga Wat-Turi wace sura ce a ƙasanta? Ya faɗa mun. Wace ce a samanta? Ya faɗa mun. To kaga wannan almajiri ne da gaske. Wannan sai na bashi abinda zai je ya sai silifar, sai na gana tafiya ba takalmi da wanda zai sai takalmi na roba, don na ga lokacin sanyi ya kusa zuwa kafa sarfaso. Da muka je din nasu sai masa nace wannan kai na almajiri ne fi su billahi. Yawanci masu wannan bara yanzu ba wanda zaka faɗa ya faɗa maka inda yake a karatu, ƙarya suke. Ina fata mun fahimta. Wannan abin ne daidai kamata a ce gwamnatocinmu sun tsaya tsakani da Allah an gyara shi. با ba kuma gwamnati ita kadai ba, gwamnati da jama'a, gwamnati da jama'a. Allah shi taimaka mana. Na'am. Wanne?
Hakim.
Eh?
Hakim.
To ai ya sha bamban da a ce Hakim da a ce Al-Hakim. Eh. Ya sha bamban. Eh to, amma ya sha bamban dai. Ya sha bamban tsakanin Hakim da Al-Hakim. Lokacin da aka sa masa Alif da Lam, ya zanto yana nuna Allah ne kai tsaye. Yan an cire Alif da Lam, zai iya nuna Allah, zai iya nuna wani Allah. Dangantakar magana ce za ta tantance maka. Eh? Shi ne da faɗa maka, idan an cire Alif da Lam zai iya yiwa ga Allah, zai iya yiwa ga wani Allah. Amma ya sa Alif da Lam sai ga Allah kai. Me yasa aka ce da manzon Allah Ra'ufur Rahim? Kuma Allah ya ce inna Allah bin nas la Ra'ufur Rahim. Ka fahimta? Na'am. A yayi ba a ce ba sa yin addu'a ba. Ba a ce ba sa yin addu'a ba. Cewa aka yi la yastarquna. Ba sa neman wani ya musu ruqya. Sai dai su yi da kansu. Yi da kansu ba kore ba, su nemo ne ya musu kamar sun nemi taimako a wajen wani Allah. Duk da halal ne amma barin su shi yafi. Ya kamata mu rinka hadisi, fahimtar hadisi yadda suke. Ka fahimta? Ai, ba maganar ibada ce kawai wadda wuce gama labin. Bambanci shi ne kai da kai ko wani kasa ya maka. Cewa wane zo kai mun ruqya. Wannan akwai nau'i na ƙarancin tauhidi. Ba zan sa wane mun ba sai dai in yi da kaina, to shi ne kamalar tauhidi. Domin lokacin da ka ce wani ya yi mun, to kenan ka gabatar da bukata wajen wani ɗan adam. Duk da cewa ja'izi ne amma barin abin shi ya fi yinsa. To kaga abin ce ba humul ladina la yarquna, a humul ladina la yastarquna wa la yatayiruna wa la kaza kaza wa la rabbi yatawakkaluna. Yawwa, al-istirqa shine talabul ruqya. Ar-ruqya dan ko mutun yayi da kansa kenan, ba kore suna yi da kansu ba, amma an kore ba sa roƙo mani. Ina son mu fahimci wannan hadisin da kyau don kar mu gina wani abu kai wannan wasi ma'ana hadisin take ne. Na'am.
Sai kamar an ce wai masu da gida ne ke ya kan zama tun lokacin hakin ya ne ya fukar bukatar da Allah mai yiwa shi ya ne gida zai yi. Saboda su zaka iya iyalan su ta kan kuli na rayuwa a kan ta azuka da siya rasi.
Wannan shi ne ya yi ganganci. Inda har ka ga bukatar iyalinka ta fi abin da ka samu, to ko dai ya zanto cewa kamar yadda ka faɗa cikin tambaya su suka sanya guri a cikin zukatansu, to wannan ai sai kamata ya ba su tarbiya kar su sanya wannan gurin a cikin zukatansu. Tarbiya a aikace, tarbiya a magance. Ya rinka faɗa musu ta hanyar magana kan cewa su daina zarmewa cikin lamarin duniya. Su daina zarmewa cikin lamarin duniya. Dole ba su wannan tarbiyar. Kuma tun lokacin da mutum zai auri mace dama ya yi kokarin ya ga wadda ta su taro ɗaya ne ta irin wannan layin. In ya auro ta kuma ya yi kokarin ɗora ta akan wannan layin tun a karan farko, tun a kwanaki uku farko na angwanci, ya yi kokarin yi mata saiti. Da abin da aka tafi da shi a wannan ashe ake tafiya har ƙarshe. Ba za ka ɗora ta ba ka zo ka sauko da ita, ita ba zai yiwu ba. Da haka sai mutum ya saiti a kan wannan. To kaga wannan nauyi ne kenan da ke kansa, ya tsaya ya ga cewa lalle-lalle ya tura su akan layi na tarbiyya ta addini mai kyau, ta yadda ba za su zarme ba cikin lamarin da ya shafi al'amuran duniya. Akwai kuma lokacin da ɗan adam da kansa wani lokaci yake jawo wa kansa abin da ya fi ƙarfinsa. Idan yanzu samu na in iya riƙe mace ɗaya ne, inda zan ƙara ta biyu to ya fi ƙarfin samu na. To kaga anan ganganci ne in je in yi aure na biyu. Kada in ce wai shari'a ce, ba shari'a ba ce wannan. Idan samu na daidai yake na in rike mace biyu a tsakatsakiyar rayuwa, babu kunci, babu kuma wadata ta can ƙarshe, to sai na je na yi na uku. Kuma ba samun na ya ƙaru ba, na je na ƙaro ta uku. Wannan ganganci ke na cikin addini. kabin komo a kasan wasu duk waɗannan ababe muna yin su. Inda za ka gane abin ganganci ne, ka fahimci tsakanin kai da kake da mace ɗaya za ka ƙara ta biyu, da wanda yake da ta biyu zai ƙara ta uku, da kuma wanda ba ya da kowace, wanne ne ya fi cancanta a ba shi damar ya yi aure? Wanda ba shi da ko ɗaya. To amma shi wannan ba ya da wanda ba ya da ko ɗaya, manzon Allah bai ce je kai ba don ba ka da aure, sai dai ce man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' falahu bis-sawm. Wanda yake da iko to yayi, domin shi zai furta masa ido kuma ya sa ya nisanci zina. Wanda ko baya da iko to yayi azumi. To idan ya zanto wanda baya da ko dai an ce in baya da iko ya azumi, to idan ga mai daya amma baya da halin ta biyu, shi kuma sai je karo ta biyu ko da baya da hali, ko ya karo ta uku ko baya da hali, kuma ya ce ya yi addini. Yanzu shi wancan wanda baya da halin ko daya, manzon Allah ya ce tunda baya da hali ya yi azumi, Allah ya ce kuma ya yi haƙuri, wal yastafi lillazina la yajuzuna nikahan hatta yughnihim Allahu min fadli, waɗanda ba su da ikon yin aure su yi haƙuri su lallashi kansu har Allah ya wadata su daga yalwarsa. Haka Allah ya ce a lokaci idan mutum ya ce ni ba zan yi wannan haƙurin ba, ni ba zan yi azumin ba, kawai auren zan yi ko babu, ya bi umarnin manzon Allah ko ya saba masa. To idan ga wanda yake da ikon rike tsaye kadai sai dai karo ta biyu bayan baya da halin rike ta, ko ya karo ta uku bayan baya da halin rike ta, shi kuma ya saba manzon Allah ko ya saba masa. To anan mun yana da kyau mai izza da wannan, akwai lokacin da zai zanto kuma kana da hali na ka rike mata biyu din ta hanyar samu, amma baka da karfin muzakuta ta yadda zaka iya rike mace biyu ka biya wa kowace bukata ta tada namiji, anan mun haramun ne kai wata. Maka ga mutane mutu suna yin wannan, kawai idan an zo zauren hira an tattauna da shi an ce ya kai mace dai kaman fasto, shi ke nan sai ya ji haushi, wai yadda mai za a ce masa mace dai kaman fasto, dai sai ya je ya kalmo shi ma sai ya yi shahada, ko da ba samun sa bai kai ba, ko da karfinsa ne ya rike mace ta hanyar biya mata bukata ta sha'awa bai kai ba sai ya yi. Wannan ganganci ne. In kana da hali ka yi har huduma, kana da hali ta fuskacciyarwa, kana da hali ta hanyar biya musu bukata ta hanyar saduwa, ka yi guda hudu, wannan kamala kenan. Baka da hali sai biyu to sai ka tsaya biyu, sai daya to sai ka tsaya kan daya, amma kawai baka da hali sai ka kara, to wannan ganganci ne ba kuma daidai bane, kuma saba sunnar manzon Allah ne. Eh, ba gaskiya bane ba sai da wannan hadisin ƙarya ne, a ce wai wani mutum talauci ya dabi shi an ce ya aure, wai ya je ya aure ya sake ruwa, shi ya sallar talaucin da ya karu, manzon Allah ce kara, ya sake ruwa ya ce abin ya kara tsananta ya ce kara. To a nan gurin abinda za ka tambaye shi lokacin da ya yi da baya da aure, sai aka ce ya aure, kar ka manta da ya yi auren sai talaucin ya karu, sai kuma aka ce to kara auren, da ya kara tafi sai talaucin ya karu, sai kuma aka ce kara ta uku. To abinda za a tambaya nan, da me ya yi auren na ɗayan da na biyun da na uku, kar ka manta talaucin karuwa ya, to da me ya yi sadaka aka bashi tsiyar. Ai gaba ɗaya wannan na ƙarya ne, kar ma ka ce yayi tanakuri da wancan hadisin ƙarya ne, kawai kar mutum ya bada lokaci a kansa. Manzo Allah bai faɗi wannan maganar ba, dan wannan maganar ba ƙanshin annabta a tattare da ita. Na'am. Liman ya bar matansa suna yawo ba yadda shari'a ta ce a yi ba, kamar ya kira a yawan fita da ba. Yawwa, fita ba tare da hijabi ba, ba tare da sutura ba, shine shari'a ta soke. Amma dan mace ta fita, ta fita gobe, ta fita jibi, kila akwai larurar ta fita, kila makaranta take zuwa, kila ta je makarantar sabon ta ji tayin ba, wannan ai bai shafi mace ba, har ƙaƙan mace suka zama balagai dan mai suke fita. Dakatar mu da barin ƙarsa, ina fahimci tambayar ka, sai kai haƙuri dan kai maka fahimce ni. Kaga a nan gurin idan yawan fita ne kawai, ta fita gobe, ta fita yau, ta fita gobe, ta fita je da shekaran je, yau ma ta fita, ba za ka ce ta laifi ba, wata kala ko abin da ke fitar da ita, kila makaranta, kila tana zuwa su dogo yan wanta ba su da lafiya, kila wani abu makamancin haka da sauransu. To amma fita ba tare da sutura ta musulunci ba shine laifi cikin addinin musulunci. Idan mace za ta fita dole ta shiga ta addinin musulunci, ta sa kayan da za su rufe ko'ina a jikinta, sai fuskar ta tafin hannunta, kuma kayan su zanto ba na kwalliya ba, baya gowa kwallasa, sannan kuma kayan su zanto masu gaban masaka ba masu shara-shara ba. To ta yi fita dai wadda ta suka sharuɗan fita cikin addinin Musulunci. Wannan ba bambanci tsakanin matar aure da yarinya budurwa da aimata aure ba da ba aimata aure ba matakar baliga ce. Ko da bata kai baliga ba matakar ta kai matsayin da ɗan namiji zai kalle ta sau biyu. Kallo na kisibis ba da niyya ba da kallo na da niyya. Matakar mace ta kai wannan to dole yanzu za ta sanya hijabi. Wannan ita ce ka'ida ta addini. Idan mutum ya kasance matarsa ba ta hijabi take fita. To wannan abin da yake haifa sakanci ba kafiri bane ba. Dan ya limanci za a iya bin shi limanci. Dan ya yi sallah za a iya wucewa gaba bin shi sallah. Abu bayan sa yi sallah. Dan in ya sallah shi kadai ta inganta. Ka'ida kuma duk wanda in ya sallah shi kadai ta inganta haka in yawa jama'a limanci ma limancin sa ya inganta. Sai da abin da mutane suke cewa idan mutum yana wani fasikanci na zahiri to bai kamata ba a sa shi zato limami na dindindin. Cewa suka yi bai kamata ba ba bai halatta ba. Kuma mace tsakanin bai kamata ba da kuma bai halatta ba. Dai da aka ce bai halatta ba kaga an rushe shi ne gaba ɗaya cikin addini. To wannan kuma rashin bin shi sallah ba wai dai in an bin shi ba an yi sallah sallah ba tai bane ba. A'a dan horo ne. Dan horo ne. To sai a kibin shi sallah dan ya ji haushi. Me yasa aka kibin shi sallah? A'a kai ba kafiri bane mummuni ne musulmi ne. Amma saboda kana kaza to sai ya sa ya daina. Dan wannan ne aka ce a yi. Ina fata mu fahimci matsalar sosai yadda take. Yau. Wa alaikum salam.
Wannan wanda ake bi shi da bashi da masa yawa.
Eh.
Ya shiga cikin wannan hadisi da muka wanda bashi da
tsanani. Eh mutumin da bashi ya masa yawa bayan da abin da zai shiga cikin larura ke. Daidai yake da wancan hamala da zai shiga cikin ma'anarsa. Dan matsalar shi. Amma shi bashi iri biyu ne. Ko bashin da dama lokacin da ka ci kana sa ran samun abin da zaka biya kuma kana da niyyar biya. Ko bashi wanda dama lokacin da ka ci baka da niyyar biya ko kuma ka san ya fi karfin abin da zaka samu. Mutumin da duk a wata na duniya abin da yake samu bai wuce naira 10,000 ba shine kudin shigarsa naira 10,000. Sai dai shi bashin miliyan ɗaya yaushe zai biya. Karka manta ba 10,000 ne shi da iyalinsa kila da kira ake riji ta zuwa karshen wata yace da Allah do yace ce bashin miliyan ɗaya da niyyar zai biya yace kaga wannan ganganci ne. To wannan ba za a ɗore masa gidi ba sai a kyale jama'a su dan wahalar da shi saboda idan jama'a suka biya masa to sun ɗore gindi goma da yace sai wani mu je mu siyo a samu da su biya mana. Amma mutumin da yake samun 10,000 a wata sai zo yace bashin 5,000. Kaga wannan yana sa ran zai biya ko da kaɗan kaɗan ne. Kila wata rana ya ajiye 1,000, wata rana ya ajiye 2,000, wata rana ya ajiye 1,500, wata rana 700 har ya samu su kai ya biya. Kaga wannan ya kasa yana buƙatar taimako a tallafa masa don ya nuna bashin da ya shi na larura ne kuma ya ci daidai yadda yake ganin cewa a samun sa dai zai iya biya. Yanzu irin yadda mutanen mu suka rikicin bashin banki ka ji miliyan 100 miliyan 200 wannan suna da niyyar biya ba su da niyyar biya to aslan ba su da niyyar biya. Amma mutum ya haɗa kai ne da jami'an banki dama don a durƙusar da banki. Wanda yake cewa ya halatta mutum ya roƙi mahaifinsa tunda an je da roƙo ba kyau. Duk wanda yake wajibi ne ya ciyar da kai ya halatta ka roƙe shi abin da ya shafi larurarka na rayuwa. Abincinka, suturarka, tufafinka. Mahaifinka dan ka roƙe shi ba kai laifi ba ka je ka roƙi wani a waje shi ne laifi. An fahimta ku. Na'am. Wannan haifa bara bane an sanar kamar anan masallacin a ce jama'a da Allah muna son a bada taimako za mu sai tabarmi. Jama'a da Allah muna son a bada taimako tabarmi sun yi kaɗan jama'a suna ƙara ƙaruwa ko kuma da Allah jama'a ana son taimako za a ƙara hasken wutar lantarki musamman yamma da masallaci ko da gindin bishiyar can dan jama'a suna ƙarewa. Wannan haifa bara bace ba. Wannan kana neman mutane ne su zo su yi sadaka jariya. Babara bace. Idan wani yana cikin larura ce jama'a da Allah akwai wani bawan Allah na cikin matsayi a taimaka masa ai ba shi ne roƙa ba. Ba manzo Allah ce ba a samu masu hankali cikin ku su gane wani na cikin larura su faɗa shi ke nan.
Ana wanda suke raƙowa su gane
yo ai wannan limamin shi ya kamata dama ya zama wayayye. A yanzu idan ka ce duk wanda ya zo ya faɗa maka buƙatarsa za ka faɗa mutane a masallaci to za ka kori mamun ka kai da kanka ma za ka kori mamun. Yanzu nan gurin a cikin kowane 24 hours awa 24 kenan da wuya ba a samu mace ko namiji da zai zo gidana ko ya same ni ko ya tare ni na fito daga sallah kamar zai maka fatawa irin waɗannan matsalolin ne ko kaga wata mace ta zo da ya'ya uku ko hudu ko ta zo ga wani dan agoye ga wani a ciki ga wani ta jawo shi a hannu sai ubansu ya gudu ya shiga kwatano ko ya tafi Lagos ya bar ta za a kore su daga gidan haya waɗansu din za ka ga gaske ne lallai suna cikin matsala abinda zaka iya sai kai ko abinda zaka faɗa wa waɗansu makusantanka wanda ka san za su gaskata ka ba za su kare ta ka ba sai ka faɗa musu sai ka ga kuma ana samun bayan Allah da take waɗansu kuma dole ka masu hakuri abin ya fi karfinka ba za ka iya ba kullum abin da nake ce musu aiki na karantarwa ba aiki na ba wani relief organization na kafa ba na cewa duk wanda yake cikin matsatsi ya zo a karantarwa gyaran zukata sama da gyaran gangan ciki ana inna fil jasadi mudghatan idza salahat salu al jasad kulluhu wa idza fasadat fasad ala wahi al qalb wannan shine babban aikin malami yayi zai gyara zukatan mutane ya dasa aqida ta gari ya karfafa alaka tsakaninsu da ubangiji amma kana ba yadda mutum ya zanto wani abun neman taimako amma ko wanda dole yana cikin tsanani babu yadda ka iya sai ka shiga amma kamar yadda na faɗa ba zai zama shine aikin ka na kullun da kullun ba ko kuma wanda yake makareci ne yanzu kwanaki wani ya zo nan masallaci ya tashi ya roki mutane a nan masallacin juma'a na dole bayan an dan tara musu kuɗi ko dubu ɗaya da wani abu sai wani sai ya dan giya ne sai aka bi shi da aka bi shi ya fita daga masallacin da wani kullun kaya a cikin nan dinsa wallahi sai kwalbar giya ce a ciki a wannan lokacin ba kwarai da gaske sannan akwai wani da kyar aka kama shi ya tashi sai a masallaci ya roki mutane yana karkacewa ashe duk karkace duk ƙarya ke bayan an tara taimakon an ba shi yana zaune wai dan uwansa ya zo tafi da shi da aka jima sai aga da kansa ya miƙe sai ya daura har bandeji na rike lanƙwasa kafa aka sara kantarewa duk sun iya wanda shi ke yanci to anan wurin ka kai limami dole ka tsaya ka kalli mutum sosai akwai wanda daga tambayoyi da ka fara masa za ka gane ƙarya ke tambayoyi kawai da ka tsare shi tambaya saboda shi lokacin da yake faɗin bukatarsa wato yana azarbaɓan ya zai gamsar da kai dan haka zai manta me yake ƙarya me yake gaskiya haka zai taro ababa to amma idan mai faɗin magana wawa ne shi masa bai saurara ka ba to sai ka zura masa ido kawai yana ta faɗa ko wanda da ya ga irin kallon da kai masa lokacin da yake faɗin magana sai ya jajin jikinsa akwai wanda da kaya masa tambaya sai ya jajin jikinsa akwai wanda ya zo faɗa masa cewa ya yi haɗarin mota zai je gari kaza yanzu babarsa tana can gurin a kwance abin da ya kawo shi za a taimaka masa don a gyara motar dauke ta kai ta asibiti tsakanin inda ya faɗa min ya ɓarwa basa da nan da ya zo wajen masallacin zuwa na Dorayi kilomita 57 na san wurin lokacin da ya faɗa mun kuma sai na ce to da Allah amma ina ganin za a iya samun wannan taimako amma daga nan zai kai magariba kuma a wannan lokacin da ya zo 4:30 ne sai ce ai ba komai kaga yanzu da me yake ƙarya yake ya mutum zai ba uwarsa a daji har zuwa 7:30 ya zo mun 4:30 na ce wannan taimako za a samu amma fa zai kai daga nan zuwa magariba kaman jama'a bayan an yi magariba na san dai ba za a san abin da za a samu ba kila kuma ma abin ya kai bayan shi ai ba komai ya karamta Allah zan zauna a nan wurin kaga ya nuna maka ƙarya yake shi bai san cewa za ka gane wannan ba wanda kira wanda ce tsakaninka da Allah yanzu hankali zai da mutum ya bar uwarsa a daji bai san halin da yake ciki ba didi ke tare ko ina sai da ya shigo Kano sannan ya rasa inda zai je masallacin juma'a da ke tare a Kano kafin ya zo Dorayi dalla akan kalla dai ai hakuri dai ba za mu kara ba daga dai wannan shi kenan sai da wannan shi kenan kai ba shi gani irin waɗannan ƙarnin suna da yawa idan kana mu'amala da mutane sai ka zamanto ka saurare su ka gane wanda zaka gane ka gane na gaske ka ga me zaka yi wani ka bashi hakuri wani kai kaza wannan babu yadda ka iya inda kana cikin kasar Hausa ka dauka cewa kaddara ta kawo ka haka za a yi kai abinda zai yi kai yi abinda ba zai yi ba ka rushe shi gefe guda ina da sai mu dakata haka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك